الحمد لله ونفسه ونفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا أكو جوتن رمضان، يوم الاثنين أكو جوتن رمضان، إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم shekara 435. Insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata gare shi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Mutane ba za su hadu a wani daki daga cikin dakunan Allah doron kasa, min ma'ana masallatai ko dakunan da aka keɓe su don karatun Al-Qur'ani. Suna karanta Al-Qur'ani, suna jirasan sa tsakanin su, face ghashiyatuhumur rahma, rahma za ta lullube su, face abuna wa ghashiyatu, face rahma ta sauka akan su, nazalat alaihimur rahma wa ghashiyatuhumus sakina, sannan nitsuwa ta rufe su, sannan kuma tuhaffatuhumul mala'ika, mala'iku kuma za su kewaye su. Sannan wa zakarahumullahu fi man inda, sannan Allah zai ambace su cikin wa'inda suke mutanen sa na musamman. Muna fatan Allah ya samu samu wannan rabu insha Allah ta'ala. Kamar yadda a cikin wannan wata mai albarka ake ta kokarin nazari, muna karatu a cikin suratul Ma'ida. Mun tsaya kan aya ta 37. Insha Allah ta'ala zamu ci gaba da aya ta 38 a yau. Muna fatan Allah ya bamu dace, duk da cewa kamar an ce daga cikin bayin Allah da suke nan, an tsallake aya ba a fassara ba, sai muka tashi. Fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi jiya inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika. Wannan ina ni a gani na kamar an fassara ko an fassara a ce shikenan mun kada abu nan. Sai kuma kaman jiya da muna magana, mun ce ko abnormal ne, muka tafi akan haka, kuma ya kamata abnormal ne. Sai bayan muna tafi ina ta tunani, in ce to za mu haɗu da fishin malaman turanci kenan. To muna yau an gyara majiya o na gyara a to ashe mun yi sa'a kenan. Karatu daga university an ji abnormal, kuma malaman turanci suna zaune, kaga za mu haɗu da fishin su. So muna fatan Allah ya taimake mu. نعم بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير.
الله سبحانه وتعالى سيداو مغانا أكن حكمتي نساتا waɗanda suke zuciyarsu shaitan take yake raya musu, su yi sha'awan kayan wani su ɗauke ba da izinin wancan ba don su mallake shi maimakon su bar mai shi ya yi amfani da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan yana daga cikin rashin imani. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Mai zina baya zina lokacin da yake zinan nan alhali yana da imani, babu maganar imani a gurin. Haka kuma barawo ko mai sata baya yin sata a lokacin da yake satan nan alhali a ce akwai imani a gurin, babu maganar imani. Wanda ke nuna bai dace ba mutum musulmi wanda ake karantar da shi yake yin sallah wani sa'i ma ka samu duka salloli biyar din nan ba sa kubuce masa yana kokari ya je masallaci, amma in aka koma bangaren ko wani abu sha'awa ko wani dukiya ko wani abu sai ka samu hankalinsa yana karkata a gurin ko da ko ba nasa bane. Bai dace wa musulmi ya yi haka. Ko a gurin kwana in a makaranta ne a ce dalibai da dalibai wancan ya mallaki kaza wancan bai mallaki kaza ba, ka ji ana cikiya ko a ce wayar wani ta faɗi ko a ce wani dutsen gugansa ya ɓata ko a ce wani takalminsa ya ɓata. Bai dace ba a ce a tsakanin al'umman musulmai matasa waɗanda ake tsammanin su girma su riƙe iyayensu, wanda ake tsammanin su riƙe al'ummarsu, wanda ake tsammanin su zama managarta na ƙwarai a ce kuma mutum ya ɗau waya wacce ba tasa ba, ai gwanda ka zauna baka da waya dindindin in Allah bai azurta ka da ita ba. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake hukunci don mutane su razana su daina su kuma tuba zuwa ga Allah in masu yi ne su ce daga lokacin da suka ji wa'azi sun daina har abada, sun tuba zuwa ga Allah suna istighfari Allah ya yafe musu. Saka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce was-sariqu was-sariqatu, duk wani mutum da aka samu namiji wanda yake sata aka same shi da sunan aikinsa kenan sata, ko kuma aka same shi ya saci abun wani, was-sariqatu ko kuma mace ce ita aka same ta ta saci abun wani, to hukuncinsu faqatu aydiyahuma, to ku yanke hannuwansu. A nan kawai aka ce aydiyahuma mutlaq ba tare da kaidin cewa ku yanke hannuwansu zuwa guri kaza ba, wanda yake nuna in zahirin gurin za a kalla yana nufin a yanke hannuwansu gaba ɗaya tun daga kafa ɗaya zama ba su da hannu a jikinsu. Amma faqatu aydiyahuma sunna ta tabbatar da cewa zuwa ko'in hannu ake yankewa, haka ana yanke hannuwansu iyayen hannu ake yankewa. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce jaza'an bima kasaba, sakamako ne game da abun da suka aikata, aikin su bai kyau ba. Haka aikin da yake ga sakamakonsa a yanke mutum hannu, daga gani ka san ba rubutu a littafi ba ne, daga gani kuma ka san aikin da ake yanke hannu a kansa ba aiki ne na ɗinkin kaya don mutane su sa wanda aka biya shi suka kawo kayansu ba, ba ɗinki ba ne wani. Sannan kuma ba sana'ar ƙera wani abu ba ne, sannan ba gyaran ƙarfe ko rediyo ko wani abu ba ne, a'a daga zai ka san cewa akwai hatsari a cikin abun da aka yi, ba ta shafi sana'ar hannu ba, ba ta shafi aiki ba, ta shafi wani abu ne na ha'inci wadda shaitan ya rayawa mutum a ransa. Don haka shi ne Allah ce jaza'an bima kasaba, sannan Allah ce nakalan minallah, wannan nakalan minallah horo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim, Allah magwayi ne da ya ce a yanke hannu din nan da wanda shi ya je ya sata din, ya je ya sata ko karfa-karfa ya yi a kan wanda yake da kayan ya sace, ko kuma shiga ya yi ya sace da dabara, to Allah subhanahu wa ta'ala azizun magwayi ne. Sannan da Allah ya ce a yanke musu hannu din nan, ƙarfi ne yake iya sa a yanke musu hannu, shi ne ƙarfin hukunci. Ƙarfin hukunci mahukunta su ne za su zauna su zartar da abun da Allah ya ce a yi, cewa Al-Qur'ani ya ce wanda bai yi sata a yanke hannunsa shikenan sai a yanke hannunsa. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi wannan bayani sai ce wallahu Allah azizun magwayi ne. In barawa ya yi sata ya tsira, don haka wannan ya sa shi aikin sai zamanto sata kullun ya je ya yi sata, to ya sani cewa fa akwai ran da zai koma ga Allah. In a duniya an kasa zai tsaida masa hukunci ko don ƙarfinsa ko don ɗaurin yininsa ko don wasu abubuwa, to ya sani cewa akwai rana da za ta zo Allah magwayi ne, ba wanda ya isa ya kama shi ko ya tsare shi ko ya kubutar da shi daga kamun Allah subhanahu wa ta'ala. Haka Allah ce wallahu azizun, Allah magwayi ne. sannan da Allah ya ce a yanke hannunsu waɗanda suka yi sata, to babu wauta a cikin wannan. Wanda da yake ganin cewa shi yana da wani tsari da zai kawo sabanin abin da Allah ya faɗa, to wannan shi ne wawa kuma shi ne dolo. Komin matsayin da ake ganin yana da shi a duniya shi dolo ne, domin yana so ya canja hukuncin Allah. Shi yasa Allah ya ce wallahu Allah azizun, magwayi ne mai ƙarfi ne, zai iya kama ɓarawo in har ba iya yanke masa hannu a duniya ba. Sannan kar ku ga wauta ko ku ga cewa wannan hukuncin ya yi tsanani ko kuma wannan hukuncin kaza ne, sai Allah ya ce hakimi, shi ne hikima ne. In ya zartar da hukunci, to akwai ciki, akwai hikima a cikin wannan hukuncin, ɗumbin hikima, ko kun gane ko ba ku gane ba. Domin Allah hakimin ne, babu wauta a cikin tsarin hukuncinsa. Duk abin da yake a yi, in an yi shi za a samu hikima a ciki, sannan za a samu nutsuwa, za a samu kwanciyar hankali. Abin da ya sa ayar ta bude da cewa wasariqu wasariqatu, ka faɗi namiji ka faɗi ta mace, saboda matsalar al-makhzumiyya. Al-makhzumiyya ta yi sata, wasu riwayoyi sun nuna cewa yawanci takan karɓi aron sarƙa ne a gurin mata. Idan ta karɓi wannan sarƙa ne, sai ta ki dawo da shi a zo bayan 'yan kwanaki, sai a yi ta jariya da ita, tana cewa nata ne. Wanda suka saba ganin ta da shi a jikinta suna ganin kamar nata ne. Wa'inda suka san cewa aro ta karɓo, shikenan kuma aro ta karɓo, ta zo take jariya a kai. Don haka sai aka zo magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu riwayoyi suka ce wata mata ce take yin wannan, ba al-makhzumiyya ba. Ita al-makhzumiyya satan sarƙa ta yi na wata mata, da ta saci sarƙa ta tafi da shi, sai ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga baya ta tura, sai ta zo ta ce ya rasulullah tsahirni, ya manzon Allah tsere mun da hukunci don in samu tsira a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce me ya faru? Ta ce na yi sata ne, ina so yanzu a yanke mun hukuncin da Allah ya ce a yi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Bilal, ya Bilal, a je a yanke hannunta. Sai aka yanke hannunta na dama zuwa ku'in hannu, saboda imani da take da shi. Ta zo ta kawo kanta da kanta, ta bayyana laifin da ta yi, kuma ta ce ba ta da nutsuwa, ba ta bukatar ta haɗu da Allah da haka ba tare da an yi mata wannan hukuncin ba. Sannan akwai wani namiji da ya zo ya ce ya Rasulullah, na yi sata. Ya ce ya yi sata, me ka sata? Ya faɗi abin da ya sata. Aka auna kuɗin abin da ya sata dirhami uku, saboda haka sai aka yanke masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a yanke masa hannu. Aka yanke masa hannu, shi ma hannunsa na dama. To sai wannan matar al-makhzumiyya ta yi sata, ta zo ta bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yanke hannunta. Shi kuma ya yi sata, ya zo ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma an yanke hannunsa. Akwai wanda shi kuma aka kamo shi ya yi sata. Me ya sata? Aka samu ya saci wani abu ne wanda kuɗinsa shi ma dirhami uku. Shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanke hannunsa. Sai aka tara, malamai suka ce to meye idan mutum ya sata ake yanke hannunsa? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi cikin abun da al-muttafaq alayhi fi sahihain, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanke hannun wanda ya saci ko da koyi ne. Shi ne sai malamai suka ce komai mutum ya sata, to za a yanke hannunsa. Da wannan sai suka tafi kan cewa ko biyu mutum ya ɗauka, in dai na wani ne ya sace, to hukuncin sa yanke hannu. Sai malamai suka ce ana yanke hannu ne kamar yadda Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ya faɗa. In an duba Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo, sannan sauran malamai wanda suke tafsiri kamar irin tafsirin hukunci, kamar da su Jassas rahimahullahu ta'ala fi ayatul ahkam, wannan shi ma ya bayyana haka. Kamar yadda su Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala shi ma ya rawaito wannan, cewa Imam Shafi'i ya ce za a yanke hannun mutum ne kawai idan ya saci abun da ya kai rubu'u dinar. Rubu'u dinar ɗaya bisa hudun dinar. To shi ne sai suka ce a domin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la taqta'u yada sariq illa fi rubu'i dinarin fasa'ida, kar ku yanke hannun wanda ya sata sai in abun da ya sata din ya kai rubu dinar. Duk maganganun da suka yi ta yi na saɓani, aka ce to cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqta'u, kar ku yadda idan hani ya zo, annahyu muqaddamun ala al-amr, a ka'ida ta usul, hani ana gabatar da shi akan umarni.
idan karo idan umarni da hani suka yi karo a cikin nassosi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da kaza sannan sai yayi hani da kaza aka kasa gane wanne ne na baya a cikin su inda an samu na baya a cikin su in umarni ne ya zo daga baya to za a samu umarnin ya soke hani in hanin ne ya zo daga baya hanin ya soke umarni amma in ba a gano tarihin su ba aka samu sun yi karo da juna to yuqaddamu an-nahyu ala al-amr ana gabatar da nahayi akan umarni saboda haka la taqta'u ya nuna cewa shi yasa in ka duba tafsirin Ibn Kathir ko kuma ka duba adwaul bayan fi zahir al-Qur'an bil Qur'an yace wannan shine wato annabi sallallahu alaihi wasallam wato shine faslul bayan fil qadiyya haka Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya fada ce hadha huwa al-fasil fil qadiyya wannan shine fasil wato zancen da ya game bayani dalla dalla yana da abunan maganganun da malamai suka yi na sabani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yanke hannun wanda ya yi sata sai in abun ya kai rubu dinar da abun da ya yi sama sashin malamai kuma suka ce ai wancan ma abun da aka yanke wa barawo hannu a kansa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai dirhami uku suka ce a wancan lokacin canjin dinari shine dirhami goma sha biyu dirhami goma sha biyu an kasa shi goma ya zama nawa kenan ya zama dirhami nawa uku don haka dirhami goma sha biyu in an kasa shi kashi hudu zai baka dirhami uku don haka in an ce rubu'u dinar dinari kuma a wancan lokacin canjinsa dirhami goma sha biyu to shine an kasa goma sha biyun zuwa hudu za ka samu uku ne ansa din don haka sai zamanto dirhami uku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka yanke hannu a kansa suka ce ya kai rubu dinar domin ɗaya bisa hudu dinari ne a wancan lokacin domin kiman dinari a wancan lokaci shine dirhami goma sha biyu don haka suka ce ai in aka yi jam'i tsakanin waɗannan nususin ya nuna abun da yake daidai shine ba za a yanke hannun wanda ya sata ba sai in abun ya kai rubu dinar kimansa ko kuma in kuɗi ne yawan su ya kai rubu dinar amma abun da ake so shine kar dai mutum ya sata balle ma a je ga yanke hannunsa amma yanke hannun shine hukuncin da Allah ya zartar kuma shine abun da ya dace ayi don haka Allah subhanahu wataala ya ce nakalan min Allah sai Allah sai wannan makhzumiya sai ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah gashi na zo an yanke hannuna yaya maganan tura Allah zai karbi tuba na kuma yanzu ina cikin waɗanda suke mu'minai waɗanda ba su da laifi in mun koma ga Allah kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana sai Allah ya sauko da wannan aya ce faman taba min ba'di zulmi wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi saboda haka kai Allah yayi tuba akan ki da ke da duk sauran waɗanda suke sata ko kuma waɗanda suka dau abubuwan wani ba tare da tunanin cewa abun laifi bane ko kuma sun san cewa laifi ne amma zuciyarsu ta fi karfin su saboda sharri na shaydan sai suka dawo kuma suka tuba bayan da suna irin wannan aikin to Allah subhanahu wataala ya karbi tuban su in sun tuba don haka Allah subhanahu wataala ce faman taba wanda zai tuba min ba'di zulmihi bayan da ya zalunci kansa ya kasance yana daukan abun wani ba nasa ba sannan sai ya gano cewa akwai hatsari sai ya tuba wa aslaha sannan ya gyara aikinsa ya zama cikin mu'minai mutanen kwarai ya shigo cikin bayin Allah ko da shi aiki na kwarai yake yi to fa inna Allah yatubu alayhi Allah ya karbi tubansa kuma Allah ya yafe masa inna Allah domin lallai shi Allah ghafurun mai gafara ne wato ma'ana yana rufe zunubin mutum kai ka ce ba a taɓa yin zunubin ba ghafur Allah mai gafara ne an samo kalmar daga mihfara mihfara kwalkwali wanda mayaka suke tare kansu da shi saboda kar bugun makami ko takwabi ya samu kansu in ya samu wannan karfin sai a ga makamin kawai ya dago to shine wato sun rufe kansu da wannan abu to shine mughfara ghifar wato idan mutum Allah yayi masa gafara to ya rufe shi daga zunubinsa kai ba wanda zai iya gano zunubi shi yasa in mutum ya tuba to kana dinga cewa wancan fa tsohon barawo ne a inda ya tuba kar a faɗi wannan kar a tuno masa abun da yake na baya kuma kar a faɗa a cikin jama'a wani yayi kaza shi yasa ma idan mutum ya tuba ko kai ka gano laifinsa sai kai masa nasiha sai ce ya tuba bane sake ba daga yau to ba su kaje ka gaya wa mutane ce a wani ai satan an sa ne yake shi in an shiga exam gaba ɗaya da littafi yake shiga ka dinga kallon wani kuma a cinyar sa yake rubutawa ko kuma shi dabaran satan an sa ne da shi a tafin hannun sa yake rubutawa wani kuma bencin da zai zauna in ya san hall din da za su zauna sai zo ya rubuce a inda yake so ya zauna, shi yasa wasu masu ruwa masu yarwa sai su canja musu gurin zama, wani kuma sai su musu kyakkyawan zato sai su bashi a inda ya zauna, sai wani tawazu'u ya yi gun kaman ba abin da zai yi, nan ko ya rubuce an susin gaba ɗaya a kai, to sai ka kira shi da ka gano sai kai masa nasiha, to sai ya ce ya tuba ba zai sake ba har abada. To ba za ka zo ka ce wane ai ɓarawan ansa ne, ba don ma na gane shi na masa nasiha ba, a ba za ka bari haka ba, sai ka barshi kawai. Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rufe shi daga zunubinsa. Ba a so a bayyana wa mutum laifin ko a bayyana wa mutane, Allah yana son a sitirce wa mutum. Annabi sallallahu alaihi, Annabi Sulaiman wata rana yana aka yi musu sai aka rasa ruwa, aka yi a samu ruwa, sun yi addu'a ruwa bai samu ruwa. Ya ce a fita, sai an fito an taru da jama'a a je bayan gari a tsaya a yi sallan idi, a ɗaga hannu a yi sallan istisqa, sallan roƙon ruwa, neman shan ruwa, a yi ta addu'a. Allah subhanahu wa ta'ala bai sauko da ruwa ba, kuma gashi annabin Allah. Sai Allah ya masa wahayi, hankalinsa ya tashi, sai Allah ya masa wahayi ya ce a cikin ku akwai wani mutum mai sabo, in dai wannan mutum yana cikin ku ba za a kai addu'a ku ba, kuma ba za a yi ruwan sama ba. Sai Annabi Sulaiman ya ce ya Allah ka gaya min wannan mutumin, sai ya ce a ba zan gaya maka shi ba, amma ka gaya wa mutanenka mai laifin kala kaza da kaza ya tuba in yana so a shayar da mu ruwa. Shikenan sai Annabi Sulaiman jama'a aka taru gaba daya, sai ya sanar da su cewa mai laifin kala kaza da kaza, amma ba a san waye ba, ya daina wannan laifin ya tuba tsakaninsa da Allah a yau, Allah zai shayar da mu ruwa. Wannan mutumin sai ya ji an ambace shi, duk mutane an taru yanzu duk cikin mu na ai ba wanda ya san ko aikin kowa, to saboda haka ba wanda ya san waye wannan mutum, sai bayyana. Shikenan sai wannan mutumin ya yi ta tunani, sai koma ga Allah cikin dare, yace yanzu ashe don ni aka daina ruwan sama, ashe abin da nake yi dinnan hatsarin ya kai haka. Ya rinka tuba, ya tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya. Washe gari Allah subhanahu wa ta'ala sai yawa Annabi Sulaiman wahayi cewa wannan mutumin ya tuba, don haka bari in sake muku ruwan sama. Kawai sai aka ga ruwa ya rinka zuba, sai da kowa ya ji cewa ruwa ya gamshe shi. Washe gari ma aka sake musu ruwa, sai da amfanin su suka farfaro, sai Annabi Sulaiman ya ce ya Allah ka nuna mun wannan mutumin mana. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lokacin da yake laifi ma an ki karban addu'an ku ban nuna ma shi ba, sai yanzu da ya tuba kuma nuna ma shi, a ba zai yi rufa annabin Allah ke. Amma Allah ya sitirce wa wancan mutumin laifinsa, to ana so ka sitirce wa mutum laifinsa in ya tuba daga zunubin da yake. Kar ka dawo kana cewa a wane ai tsohon dan fashi ne, ko kuma wane tsohon barawo ne, ko kuma wane a ai duk gidan wa'annan asalin su kaza, sai ka ji ana cewa gidan kuma gaba daya da mun san asalin ku, kakansu ba an ce shine kaza ba, da a kakansu ma ba a bar shi ba, wanda ya rasu da jimawa wataƙila ma Allah ya ce masa baka sani ba, sannan kuma zuriyan jikokinsa ma sai ka zo kana musu gori akan abin da kakansu na can daɗe abin da ya yi, su ma abin da suka yi sun tuba aka ce a yafe musu, a yi haƙuri. Mu al'adar mutum yanzu ba ma yafe wa mutum, sai ka ji kullum ana ɗauko kuskuren mutum na da ana manna masa cewa wane ya yi kaza, wane ya yi kaza. To in kowa za a faɗi laifinsa ne, dukkan mu ba za mu kai labari ba, ba wanda ba yi da laifi, har musamman ma mai tafsiri ni na ga sai dai, amma ba zan faɗa ba tunda Allah ya sitirce ba sai a yi shiru ba kawai, mu fita muna muzurai kana zuwa kana gaishe da mutum baka sani ba, wani har so yake ya hannu da mutum bai sani ba. Allah ya kiyaye, Allah ya gafarta mana. Allah ya ce alam ta'lam, shin baka sani bane, anna Allah cewa lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala lahu mulku samawati wal ard, gare shi kadai lamu taqsir, lahu gare shi kadai mulkin samawati, mulkin sammai gaba daya, wal ard da mulkin kasa gaba daya na Allah, babu wani mai tarayya da shi cikin wannan mulki. Yu'azzibu man yasha'u, yana azabtar da wanda yaso, wa yaghfiru liman yasha', yana kuma gafartawa wanda yaso. Don haka baka isa ka ce hukuncin da Allah yayi yace a yanke hannun wa'inda suka yi sata ka dauka cewa yayi zafi ba, a'a mulkin sama da kasa gaba daya na Allah ne shi kadai, don haka babu mai tarayya da shi ciki. Yaya zai hana abu wani kuma ya ta'addanci aikata wannan abu, kuma don ya zartar da hukunci akan bayinsa, shikenan sai ka ce wani ba ai daidai ba, za ka canza hukuncin Allah, ko wasu mutane ma za su taru a wani guri iya tsira burwa su sun zauna suna shirye wai za su canza hukuncin Allah, kai a ji tsoron Allah, wallahi a ji tsoron Allah. faɗin wannan kalmar kawai tana iya samu cikin masifa, tana iya samu cikin baraji. Mu rasa inda za mu sa kanmu. Wai wasu mutane da ƙarfin zuciyarsu da tunaninsu har sun kai tunanin wai yanzu bari su canza hukuncin Allah su yi wani. A'a, ku tsaya da amendment ɗin abin da kuka tsara, ku rinƙa amendment ɗinsa, amma ban da maganar Allah subhanahu wa ta'ala a ce wai a canza shi daga yadda yake zuwa ga wani abu, wannan bai dace ba. Saboda haka shi kaɗai mulkin sama da ƙasa suke hannunsa, kuma yu'adhibu man yasha, yana azabtar da wanda yake, kuma wanda yake tambaye shi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Shi Allah ba a tambayarsa game da abin da yake, ya Allah me yasa kai kaza, a wa hum yus'alun, duk bani adam ana iya ce musu me yasa kuka yi kaza, amma banda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru liman yasha, Allah yana gafarta wa wanda yake. Wallahu Allah qadirun bi ikoni ala kulli shay'in, akan kowane abu. Daka komai karkashin ikon Allah yake. Kuna fatan Allah ya gafarta mana. Na'am.
Ya ayyuhar-rasul la yahzunka alladhina yusari'una bil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim la yahzunka alladhina yusari'una bil kufri min alladhina qalu آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول يا كيوانا منزوب. Allah subhanahu wa ta'ala yana girmama annabi sallallahu alaihi wa sallam, ce ya ayyuhar rasul. Yawanci zaka ji sauran annaba ya Ibrahim, ya Adam, fatalqa Adam, ya Musa, wa in qala Musa, amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ya ayyuhar rasul. Wani sai sai afa Allahu anka lima adinta lahum, sai da Allah ya ce masa ammaka afwa, Allah ya maka afwa, sannan ya ce lima adinta lahum, ya saka musu izini. Ba sai me yasa ka musu izini ya razana tukunna sai aka ce afa Allahu anka ba, a afwa aka fara faɗa, afa Allahu anka, Allah ya maka afwa, lima adinta lahum, me yasa ka musu izini. Ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai matan sa ma sai da suka samu alfarma, ya nisa annabi ake cewa, amma Maryam fa ya Maryam, amma matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi, ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Allah ce ya ayyuhar rasul, ya kai wannan manzo, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, kar waɗanda suke kutsawa cikin kafirci kar su baka abu nan bakin ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam in yaga kafiri gaba ɗaya sai kasa bacci. Abin da yasa shi ya san azabar Allah, ya ga wuta ido da ido ya ganta, ya ga aljanna ido da ido, kuma ya san kowa sanin Allah, ya san fushin Allah, ya san abu nan farin cikin Allah. Shi yasa in ya ga ana saba wa Allah gaba ɗaya sai kasa bacci. Wani yanzu Allah ake yi haka, sai rinka jin cewa kamar za a kife ƙasa a gama da mutane. Saboda haka shi idan ya ga kafiri gaba ɗaya hankalinsa sai tashi, shine sai Allah ya ce masa ya ayyuhar rasul, ya kai wannan manzo, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, kada waɗanda suke kutsawa cikin kafirci su rinka sa ka baƙin ciki ka je ka rasa yadda za ka sa kanka. A'a, kada ka damu da wannan. Min alladhina qalu amanna bi afwahihim, daga wa'inda suke cewa mun yi imani, bi afwahihim, da bakin su kawai suke faɗa, sune munafikai. Walam tu'min qulubuhum, alhali zukatan su bai imani ba, munafikai kenan. Wa min alladhina hadu, haka nan kafirai masu kutsawa cikin kafirci a cikin yahudawa, su ma kansu baka bakin ciki. Sama'una lil kadhib, waɗanda suke masu sauraren ƙarya, sai a ƙiri ƙarya a faɗa a kanka abin da baka faɗa ba. abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba, sai kai cikin ƙarya a canje ne, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko yayi kaza ko kaza kaza, don kawai wai ana so a bata da'awarsa. Wannan yana daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummarsa a ƙarshen zamani za su bi san Yahudu da Nasara sau da ƙafa, har sai an wayi gari suna ɗaga ƙafa su ana ajewa wuri, saboda kamanni da irin aikinsu da suke yi. Daga cikin abin da ake kama da su akwai yaɗa labarin jita-jita, sai a ƙiri ƙarya a faɗa a kan wani bawan Allah, sai a ta yayatawa, ko kuma in mutum ya ɗan yi kuskure kaɗan sai a ƙara ƙari a kan abin da iya kuskurensa, a ta yayatawa. Shi yasa da za ka yi shiru baka faɗi cin mutuncin wani ba, ko baka faɗi laifinsa ba, Allah ba zai tambaye ka ba. Ko Fir'auna ne, ka zo duniya har ka koma baka la'anci Fir'auna ba, baka faɗi laifinsa ba, baka yi komai ba, Allah ba zai tambaye ka wannan mutashin alkiyama, domin ba dan shi aka halicce ka ba. To da ka abinda aka halicce ka domin sa ne salatu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan tauhidi ash-shahadatain, tabbatin tauhidi da gujewa shirka, wannan shine abinda aka halicce mu domin mu gode wa shirka mu tsaya akan tauhidi. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa karka damu da wannan, sama'una lil kadhibi, ne suna yawan sauraron ƙarya. Wani za ka samu shi kawai kullum a kawo labari yana daga zaune, me za ka ce? Akwai wanda za ka ga an jarrabe su da jin labarai, in dai za ka je masa da hira ko za ka je masa da wani bayani, to shi kenan kawai zai saurare ka. Wani in kana so ka samu kansa, to ka kirkiro wata yar ƙarya, ka je ka zauna a gabansa ka fara bashi wannan labarin, kana cewa an yi kaza an yi kaza, to shikenan. To in ka so ka tuntubanta, to shi ko zai ta amayo maka da wasu labarai, wannan bai dace ba. Ya kamata mutane su kauda kunnuwansu daga sauraron abin da bashi da tabbas, su maida kunnuwansu zuwa ga sauraron alkhairi, alqur'ani, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, karantar da labarbarun addini da abubuwa na al'amuran addini. Wannan ya zamanto shine damuwarmu, kada ya zamanto damuwarmu shine yawan labarai wa'inda ba su da tabbas. To wannan aiki ne na Yahudu, sama'una lil kadhib, suna yawan sauraron labaran ƙarya. Malamai a wannan zamanin suka ce sauraron labaran tatsuniyoyi ya shiga ciki. Ana so inda suke ciki su dan matso gaba saboda ruwa na waje suna shigowa, na ciki in suka dan matso gaba tafassahu, idan kila da kun firma tafassahu fil majalis fafsahu yafsahi Allahu lakum, fafsahu yafsahi Allahu lakum, ana fatan Allah ya sa a dace. Daga tatsuniyoyi da irin labarai da ake ko a radio ko a TV, labarin da an tabbatar ba gaskiya. Kamar misali, wasu labarai sai a ware wani fili a gidan radio kawai na jin labarai ne na ƙarya, tatsuniya ce kawai, ko wani labari na tatsuniya da aka kirkiro shi kawai ake karantawa, mutum kawai ya zamanto sauraron wannan yake yi, akwai hatsari a rayuwarsa. Yana daga cikin koyi da yi, malamai sun shigar da wannan, kuma suka ce yana daga cikin abin da yake hana karɓan addu'a a gurin mutum, mai yawan sauraron labarai na ƙarya, sama'una lil kadhib, suna yawan sauraron ƙarya. Don haka labaran ƙarya irin wannan ilayen da ake warewa ko a gidan radio ko a gidan TV na kawai kawo labarai na ƙarya, wannan bai kamata a rinka sauraron sa ba. Ko a rinka saurare ana dariya, ko a rinka saurare ana jin wani abubuwa, ko kaga wasu mata irin wannan labaran baya wuce su, daga lokacin yayi suna kiyaye da lokacin sai zo su kunna radio, haka za ka samu maimakon su kunna karatun alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma su ji wani abu wanda zai amfane su, sai ga ana sauraron irin wannan tatsuniyoyi. Akwai hatsari, wasu sai kai ni matsala ta da ustazai, wai su komai sai sun ce bakiyo, a'a ai ake fassarawa, Allah ya ce sama'u lil kadhib, ai dan ma ba ustazan bane, ai wani ustaz da bulala yake zagayawa ya ga wanda ake suke sauraron su abunan, mu da muka tsaya iya fada ai ba ba ustazan tin namu tukun na kila bai kai ba, saboda haka mu muna fassarawa ne kawai, sama'u lil kadhib, sama'u lil kadhib, wato masu yawan sauraron ƙarya shine Allah ya fada, shine malamai suka shigar da masu sauraron irin wa'innan filaye din. Sama'una liqaumin akharin lam ya'tu, sannan suna yawan sauraron mutane daban waɗanda ba sa zuwa gurinka su zauna amma suna da labarai a kanka. Ba za su zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zauna ba, amma suna can gefe za su kirkiro wani labari su jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sama'una liqaumin akharina lam ya'tu, suna sauraron wasu mutane can gefe waɗanda ba su zo sun ji hakikanin magana ba, sai kuma suna da bakin faɗa. Duk labarin da zaka bayar ko akan wani ko wani abu nan, ka tabbatar cewa kana da tabbas haka akai, kana zaune a guri ko akwai wani zaka ga wani zai iya zuwa ko sallan juma'a ko wani guri da ake ko tafsiri ko kuma wani karantarwa, shi ya zo ne kawai ya ji an faɗi kuskure ya ɗauka ya je kai wasu mutane ya faɗa. Wannan sama'una liqaumin akharina lam ya'tu, wasu kuma suna can daga gefe suna zaune jira suke a kawo musu labari. Idan aka kawo labari ta to dama ba mun biya muku ba, ba ku ne kuke zuwa ba, to shikenan wasu za ka samu suna zaune a gefe suna jira a kawo musu labari. In an kawo musu labari na kuskure suke riƙewa, watakila za ka samu an yi awa ɗaya ana faɗa alkhairi an faɗi watakila sun kusan ɗari saboda an yi sa'a aya ake fassarawa. A cikin sharhin mutum kuma a bayanansa sai kuskure ya faɗi abin da ba haka ba, cikin kuskure to sai a riƙe wannan kuskuren, sai a manta da ayoyin da aka fassara, sai a riƙe kuskuren da ya faɗa a cikin sharhinsa. A cikin fassarar Qur'ani kan babu kuskure, sai dai mutum ba dama ba fassarar magabata ya yi ba, amma a cikin sharhi ne irin na bayanin mutum wani sai ya kan faɗa cikin kuskure, to sai a riƙe wannan kuskuren sai a kiyaye ta shi. Wannan bai dace ba, ya kamata a yi musamaha cikin yin wannan abubuwan ko kuma a yi gyara abu kaza da kaza na kuskure. Shi yasa wanda suke ganin cewa ba a fassara guri kaza ba, wallahi ba laifi suka yi ba, daidai suka yi, saboda mai suna so su tunatar a yi aikin alkhairi. Saboda haka har sun yi tekma da zuwa sun gano kamar abin kowa a muka ce sai mun bayyana wa jama'a, saboda darasi kawai muke son mu isar. Yin haka ba laifi ba ne, in ka ji kuskure wajen fassarar ayan Allah wannan ko ta waya ko ta ganawa ko ta ina ne, in dai ka ji kuskure cikin fassarar ayan Allah wannan wajibi ne ka gyara. In baka gyara ba kuma ka san cewa kuskure aka yi, to mun bar namu na kuskure, na bar namu na kuskure na koma naka da ka sani na daidai, amma baka gaya mun ba, in ka je Allah ne zai tambaye ka. To daga kuskuren ya dawo kanka don baka yi gyara ba, na ɗau gyaranka kuma duk da ban san shi ba. Saboda haka in an yi gaban Allah shikenan, sai dai Allah ya fi mana kuma shikenan duk gaba da sai mu shi aljan. Don haka Allah subhanahu wataala ya ce sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk, suna sauraron waɗanda suke ba da labarai kuma alhali ba su zo gurinka sun ji ba. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i, suna canza maganganu. Yubaddiluna min zina laman tafsiri, suna canza magana aya ga yadda fassarar ta yake sai su faɗi wani abu daban. Wasu malaman tafsiri in ka ruba al-hadith ibn kathir, a wani gurin yace wasu malaman sun ce yubaddiluna, a wani gurin yace wasu malaman sun ce yu'awwiluna, suna tawilin aya. Idan an fassara ga yadda fassarar sai take, sai su awwala, sai su canza su yi abin da ba shi ne fassarar da ba. Saboda haka min ba'di mawadi'i, bayan Allah ya aje aya inda take kuma ya aje mata bayanin ta, malaman sun yi kokari waɗanda suke kwana biyu da alwala sun fassara aya din. Wani zaka ga nafil fili suke, wasu daga cikin su an same su sukan yi nafila 300 tsakanin nafil filin rana da dare. Mu da muke bacci, mu da muke da kayan bacci ma masu santsi, su kuma ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, kai kuma kana shiga daki sai ka ture sai ka sa wandon bacci, ka ture sai ka sa rigar bacci mai santsi, saboda kar wani abu ya dika min dinka, in ka kwanta kawai sai abin da Allah yi. Su kuma ta tajafa junubuhum anil madaji'i, su ne suka fassara alqur'ani, kai kuma mai rigar bacci ka zo ka ce ba haka ba, kai Allah ya kiyaye mu. Saboda haka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i, yaquluna in kuntum hadha fakhudhuhu, suna cewa in kuntum hadha fakhudhuhu. Wannan dalilin saukan wannan gurin shine yahudawa ne, wani bai hure ne ya taba yin aure sai yayi zina. Hukunci hatta a cikin at-taura, in mutum ya taba yin aure yayi zina, jefe shi ake har mutuwa. Wannan shine abin da yake cikin at-taura, wannan shine abin da yake cikin al-injil, wannan shine tabbas. To da suka zo sai suka ce kai yanzu mu je gaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suna roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ce ya gaya mana hukuncin mai zina. Mu abinda muka sani shine bulala ake yi wa mutum ko ya yi aure ko bai yi aure ba, don haka bulala za a yi masa. Idan muka je muka gaya masa wannan, in ya tabbatar da mu a kai, to shi kenan sai mu zo mu yi wannan mutumin namu gulala, shi kenan kawai ya tsira, kaga ba za a kashe shi ba kenan. Sannan kuma mun samu hujja, annabi ne daga cikin annabawan Allah, ba wasu sun yi imani shi annabi bane, a annabi ne a cikin annabawan Allah ya faɗa, saboda su mutane sahabbai suna kewaye da shi sun tabbatar cewa shi annabi ne, daga suka ce su je gurinsa. Da za su zo su suka ce idan yake mana jefewa za a yi, dokar mu yadda, mu ce mu ba masu hukuncin nasa. Amma idan ya yadda da cewa a yi masa bulala ɗari, shi wannan wanda ya zina alhali kuma ya taɓa yin aure, matar ma da ya zina da ita, ita ma ta taɓa yin aure, dukan sun taɓa yin aure su biyun gaba ɗaya, da haka hukuncinsu gaba ɗaya jefewa ne, domin da yadda ta ya zina da ita. To suka ce in manzon Allah ya yadda da abin da muka zo da shi, to shi kenan mun yi sa kuma mu karɓa cewa in yace a yi bulala. Amma in yace a jefe, kar mu yadda. Sai suka yi mikin, suka tattauna, suka yi ittifaqi akan haka. Shine Allah subhanahu wataala yake yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi, suna canja magana bayan gashi nan sun tabbatar a cikin at-taura daidaiwa ake, amma sai suka boye. Yaquluna, suna cewa in utitum hadha fakhuduhu, in an ba ku wannan hukuncin cewa ai bulala dari, fakhuduhu, ku yadda da shi. Wa in lam tutawu fahdaru, idan ba a ce bulala dari za a yi ba, in yace jefewa ne fahdaru, kar ku yadda ku karba. Saboda haka sai suka zo, da suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai suka ce ga abun da ya faru tsakanin wane da wance, to menene hukunci? Sai ce musu a cikin taura mai aka ce in mutum ya taba yin aure yayi zina, menene hukuncin sa cikin taura? Sai suka ce mu ya mun da muka fahimta shine za a yi masa bulala dari. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku taura a taura, a kawo a taura a karanta. Da aka zo ya ce musu wa kuke so ya karanta? Sai suka nuna wani mutum, wani wanda ya iya shakiyanci kuma ya iya karatu ha yanzu. Yazo, da yazo sai danne gurin da ayar rajin take, sai ya ɓoye ta. Abdullahi ibn Salam yana nan a gurin a zaune, shi masanin at-taura ne, masanin injila, kuma sannan ya musulunta sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, wanda wasu ayoyi ma malamai sun ce dalilin su suka sauko. Don haka da ya zo yana zaune a gurin, shi ya haddace at-taura, ya haddace injil, sai ce to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kuka ce karanta? Ce eh, to kuka karanta. Yana karantawa da yazo sai ya tsallake wannan ayan, kuma ya danne ta da hannunsa, ayan da aka ce a jefa waɗanda suka yi zina in sun yi aure. Idan ne sai Abdullahi ibn Salam ya ce kai tsallake a karatun da kake, ba tare da yana kallon littafi. Saboda haka kai tsallake, sake karantawa, ya sake karantawa, ya tsallake, ce kai tsallake, ka tsallake ayatul rajm anan. Sai mutumin ya ji kunya, sai suka ce daga hannunka, yana daga hannunsa, sai ga ayatul rajm nan. Saboda haka ayatul rajm ake. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine daidai abin da yake cikin Alkur'ani, cewa jefe su za a yi. Daga ce jefe su za a yi, shikenan sai hankalin su ya tashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a jefe su, domin kun riga kun kawo hukunci a gurina. Da ba ku zo gurina muka yi hukunci ba, to da shikenan ba sai na ba zan shiga ba. Saboda haka in an kawo wanda ba musulmi ba gaban musulmi ya masa hukunci da Alkur'ani, to da Alkur'ani zai masa hukunci. Abinda Alkur'ani ya faɗa dole shi za a zartar. Amma in yake shi ba musulmi bane tun da ba san, to dama bai kamata ya zo gaban musulmi ya masa shari'a da musulunci. Tun da suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace to hukunci kawai shine wannan, sai ta kawai a kamo su a jefe su, to aka kamo su a jefe, aka jefe su. To shine Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man yuridillahu fitnatahu, wanda duk Allah yake rufe jarrabansa a harkar addini, to falan tamlika lahu min Allah shay'a. Duk wanda ya samu jaraba a addini, kullum za ka same shi dan zafin kai a cikin addini, baya fahimtar gaskiyar addini, ko baya riko da gaskiya, baya son gaskiya, wannan ba yadda ka iya da shi. Falan tamlika lahu min Allah shay'a. Ulaika, Allah ya ce wa innan masu irin wa'innan aiki din da makamantansu ila yawmil qiyamati, lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, Allah bai nufi ya tsarkake zuciyansu. Da Allah ya so su da shiriya, da sun zauna akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar. Lahum fid dunya khizyun, Allah sai suna da kaskanci a rayuwar duniya. Wa lahum fil akhirati adhabun adhim, a ranar lahira kuma suna da azaba mai girma. Allah ya kiyaye. Na'am.
Ma'una lil kabi akaluna lis-suh,
Allah ce sama'una lil kadhib, wayannan mutane masu yawan sauraron ƙarya ne, akaluna lil sur, masu yawan cin rashuwa ne, kamar yadda Abdullah ibn Mas'ud ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa, yace as-suht ar-rishwa kama qala Abdullah ibn Mas'ud, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir ya faɗa rahimahullahu ta'ala. Dake ce akaluna lil sur, suna yawan cin rashuwa. Yana daga cikin koyi da Bani Isra'ila mutane su zamanto suna cin rashawa a rayuwarsu, komai cin hanci, komai kawai sai a ba mutum cin hanci, kusan kowa yana karɓan cin hanci sai wanda Allah ya tsare shi, musamman a rayuwar mutum yau, sai ga babban mutum amma yana jira a bashi cin hanci kafin ya zartarwa ƙaramin mutum wani abu nasa. Haƙƙin mutum ne in ya zo, amma ya ga babban mutum ne wanda ya ninninka ka a komai a rayuwar duniya, amma ina zuciya ta mutu yana son ka bashi, sai ka ce to su nawa ne a waje wanda suke sama musu sayyidin, ko kai su kaza ne, su 15 ne kawai, yana daga gaure sai lissa ga duniyar biyar ta 15, ko da ka sai su kawo 5, su kuma a tunaninsu bayan su ga iya abin sai su ba da wannan 5.
Zama jami'ar yawon lari yawon masu da rahmatin da su biya wato wani albarkin wani aika, Allah ba mu duwa mai albarka wanda su zama rahama gare mu,
saboda haka sai su zamanto sun yi tunanin kuɗin da za a samu a wurin talakawa bayan Allah, wasu ma za ka samu ɗalibai ne, wani ma bashi zai je ya ci wani 5 ne, ba kawai halal ne bayar ba. Yawa wasu suka yi tambaya sai to malam in ba yadda muka iya, saboda in ban yi hakan ba ba zan samu kaza ba, to wannan sai a tambayi malamai, amma iya sanin mu na kananan almajirai ba yadda za a ce akai, saboda haka sama'una lil kadhibi akaluna lis sur, suna yawan cin rashawa, don haka a daina cin rashawa, a daina karɓan cin hanci, hatsari ne in rayuwar al'umma ta zama bisa cin hanci, to karewar koyi da yarurawa kenan. Allah ya faɗi wannan a cikin magana, akaluna ba ce ba ya kuluna ba, akaluna lisur, akwai wanda za ka ga rayuwarsa gaba ɗaya ta girma kan cin hanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kullu lahmin nabata min as-suh fannaru aula bi, duk wani fata a jikin mutum ko wani nama da ya ginu a jikin mutum wanda an samo shi ne ta hanyar cin hanci, kuɗin cin hanci ne aka sayo nama tsire ko balangu ko aka sayo ayaba ko lemo ko aka sayo wani abu aka zauna aka ci, fannaru aula bihi, wuta za a shiga da shi. Saboda haka naman da ya ginu wani zaka ga yayi kiba mulmul da shi, amma da haram Allah ya kiyaye mu, a tara kudin talakawa ko kuma kwangiroli ko kuma sai da filaye, an sai da wani sabbilin, an karbi wani kudi a guri kaza, an yi kaza, ko kuma a wasu abubuwa, ko sai da kayan gwamnati, wani idan ya shiga gidan gwamnati to fankokin da suke gidan sunansa Allah ya ji gansu da zai kaura, duk gaba ɗaya sai ya tattara kujeri ma da ya samu a gidan zai ɗebe su, ya zama nasa ba mai masa magana, kowa idan ya zo za a yi cikin ɗin abuna abubuwa, amma shi idan ya zo in dai kayansa ne, an tabbatar kayan makaranta ne, kai wani kayan ma za ka samu an rubuta sai a canja musu riguna in a jikin rawani ne, abuna a jikin bargon da aka naɗe kujera da shi an rubuta, watakila misali a ce ko GSU ko kuma dai Allah ya kiyaye na GSU kafi, a ce wani abu can a rubuta wani abu a jiki an rubuta, amma kuma sai ka samu sai ce a yaje wurin ko kuma a yago bargon sai sun kuya masu dubawa a bakin gate, in sun zo ba za su ga an rubuta mallakan wannan gurin bane, ko da an yago shi ya sun kuya, kai kuma dama kayan na barbane ba sai ka daga ko ina da ko ina ba, ka dai duba baka ga inda abun yake rubuce ba, saboda haka shikenan mai wasa lafiya mai kamar lafiya, amma a duniya a lahira ba lafiya, ya tattara abun da ba nasa ba, wani saboda mutuwar zuciya, hatta laida tsakar ɗaki wanda ya yi shekara da shekaru yana zama a kanta, an yi fitsari an yi ne amma ya tashi ƙaura a gurin sai same ta, amma sai ya tattara ya tafi da ita, wani AC zai sa a kunce agogon bango a kunce duk a cikin gurin ya same su, an ajiye ne saboda ya tantance shiga gidan ya yi wa mutane aiki talakawa aiki, da ya shiga gidan kuma da ya kamata iya abun da ya san ya shigo da shi, ran da zai fita kuma iya shi zai fita da shi. Amma duk abun da ya samu a gidan ya kamata ya bashi, kuma ya samu an tattara an tafi da shi. Wani na bayansa kuma sai ta to gwamnati yanzu sai ta sake kai wasu abubuwa saboda ba kaza da kaza da kaza a gidan. In wani ya kaura sai a zo a duba kafin wani ya shigo me ya babu a gidan, to wai a ce me ya babu tunda an san wanda ya fita. Sai a kawo mana, sai a karbo mana, ka fita da abu kaza, ba har ana kawo wani fom ba na abu na shiriri ta a yi sani a jiki da abu kaza da abu kaza da abu kaza an rubuta su a sama, shikenan sai a yi sani a kasa cewa wani ya same su a gidan, ma'ana in ya zo fita za a zo a tabbatar cewa suna nan a gidan. Eh, to shikenan abu na ina wannan takardar an banta, wata gida ma shi ne mai ajiyewa. Duk an ɗauka abun wasa ne, wallahi ranar tashin alƙiyama sai an dawo da su. La annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma min abdin yasar'ihi llahu ra'iya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun ala ra'iyatihi illa harrama llahu alaihi aljanna. Wannan maganar daga bakin Sadiq al-Masduq, babu wani bawa da Allah zai bashi wani muguri wani matsayi ya mutu ranar da ya mutu a samu ya ha'inci wani abu daga cikin abun da Allah ya sa wannan abun na talakawa ne da kudin talakawa aka saya, wanda ya cancanci shiga gidan shi ya kamata ya yi amfani da shi, amma gashi ya dauke sai an sake ciro wani da kudin talakawa wani da suke kauye har da su a ciki kudin su yana nan ba san ma me aka yi ba. Kai wanda suke birni ba mai suka san abin da aka yi, balle wanda ke kauye ya ɗaya da ya kawai ya tafi a sake ciro da kudin gwamnati kuma a sake shigarwa gurin kuma kudin talakawa ne kuma yana tsammanin ya more abun da ya fi karfinsa wai ba zai iya cirewa aljihunsa ya saya ba. Cin da mutuwar zuciya, saboda haka muji tsoron Allah. Wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum zai zo ga sallah ga azumi ya cancanta zai aljanna, zai tafi aljanna kenan. Sai aka gano akwai allura a cikin dukiyar talakawan da ya mulka ko talakawan da ya jagoranta ko a wani irin mataki ne ya zamanto shi ne mai faɗa a ji a gurin, sai aka samu allura guda tasu ya ɗauka ya yi amfani da ita ya mallake ta, wallahi wannan abubuwan da suka sa da bai tafi aljanna, Allah ya ce ya haramta masa aljanna, ba zai tafi aljanna allura fa. Amma mutanen mu yau an mi da abun gwamnati, abun talakawa, kawai abun a yi rufe ciki a kansa a yi abun da aka gada mu a kano da Lesotho, saboda kowai da Yahudu da Nasara suna yawan cin hanci. Wanda duk yake son a ɗauke shi aiki ya kawo 30,000 ga appointment, wanda yake son a ɗauke shi aiki ya kawo 70,000 za a ɗauke shi kaza wurin aiki, wanda yake son a ɗauke shi aiki ya yi kaza za a ɗauke shi kaza, sai da mutane sun tara 30,000 sau 100. Wani ya zo ya raba da ɗan uwansa, wasu musulmai sun zo sun raba tsakaninsu. Shikenan wannan kuɗin fa 30,000 ɗin nan ne da aka tara na mutane an ɗauka halal ne, to da haka shi yasa babu kwanciyar hankali. Can an jima wata cuta ta kama mutum, ko ƙafarsa ba ta iya motsi, ko cikinsa ya kumbura, ko menene sa ya yi kaza, da kuɗin talakawa, ina ma da kuɗin halal ne. Ciwo ba wanda ya fi ƙarfin ciwo, amma a ce mana ka ci abinci ne da kuɗin halal, Allah ya jarrabe ka da ciwo, wannan ba wanda ya fi ƙarfin ciwo. In Allah ya sa adali ne ma haka kowa zai koma ga Allah. Amma da dukiyar talakawa a sa mutum wani ƙanƙanin ciwo wanda ba zai iya yin komai a kansa, to da haka mu ji tsoron Allah, mu daina irin abin da muke a ƙasar nan. Abubuwan sun kai iyaka, in muna yin su ba za mu samu kwanciyar hankali ba, ba za mu samu zaman lafiya ba, ba za a daina kashe-kashe ba, ba za a daina duk irin abubuwan da ake ba. Wannan duka suna faruwa ne sakamakon ayyukan da muke, masu cin hanci da rashwa su samu kwanciyar hankali, mu zo muna faɗa da ayoyin Allah kuma mu samu kwanciyar hankali, ba zai yiwu ba. Sai mun dawo ga gaskiya, to da haka mu ji tsoron Allah. Wannan ayoyin insha Allahu ta'ala sai Allah ya kai mu gobe za mu fassara su insha Allahu ta'ala in muna raye. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Wallahu ta'ala a'lam.
Shi ya sa yake sauye a taimaka maka
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. To yanzu dai kai yanzu kaka mu mai tambaya, saboda haka lalle amma dai yayi gaskiya wajen idan mutum zai aure ana so ya duba mahaifiyar da zai haifa, zai aura wa mahaifiyar ƴaƴansa, mana ana so ya duba matarsa sannan ita ce mahaifiyar ƴaƴansa, to sai duba ya ga a daga ɗabi'unta a kamewanta da sauransu, irin wannan yana da muhimmanci. To shi yana so har maganan abunan basira. To da ke akwai masu harkan likitanci, malamai dai kan a musulunce, wasu malamai sun yi bayani yawanci basira akan ɗauna mahaifiya ne, yawanci basira saboda shan nono da ake yi, idan yaro yana shan nono shi yasa ai likitoci saboda abubuwa jera za ka ji suna faɗa sosai akan uwa ta dage wajen shayar da ɗanta musamman wata shidan farko din nan. Malamai sun yi ta bayanai akan irin wannan abubuwa ne, don haka idan mace tana da basira tana shayar da ɗanta yawanci yakan gaji basira din na wajen uwa, amma akan samu ana gadan baba shi ma wajen basira, ana gadan baba wajen basira, mafi yawa dai an fi gadan uwa amma akan gaji mahaifi. Wani sa'i in aka yi sa za ka samu, akwai kamar misali hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi maganar shaba, idza ghalaba ma'ur rajuli ma'al mar'ati, idan ruwan namiji ya rinjayi ruwan mace, to duk yawanci ɗabi'un shi miji ɗin ƴaƴan za su fi ɗaukowa wanda aka samu cikinsa a wannan lokacin. Wani ma in an zo samun cikinsa ko cikinta aka same ta sannan ruwan namiji ɗin shi ya fi rinjaye, to nan ma za ka ga da kamanni da sauransu da basira da sauransu yawanci sai a ta ɗaukan na namiji ɗin, wannan yana iya faruwa. To saboda haka yanzu shi sai ya duba ya gani ga abin da malamai suka gani, mafi yawa kam an fi gadan abunan uwa a wajen basira saboda nono da ake sha, amma akan gaji uba ne. To in shi din ya yi ce ita ma tana dubawa yi. Watakila baka sani ba ko kai ma, watakila ko ta ga kana yawan kallon ta tana dubawa wai yana da basira ne ko baya da basira, yanzu baka sani ba. Saboda haka assessment din yadda kake yi ita ma tana tantana nata, sai ran da ka je tukuna ba mu san yanda abun zai kare ba. Yawwa ba mamaki kai ka dauka ko kana jin kanka kamar abun nan ne, kana nan kana ta shirya wata har yanzu ka zo kana ta tunanin a baka shawari, to sai ka je kuma ta ce a ita kirba wa ina wannan ba an ce mata kaza kaza bane, shikenan. To wannan wata ana anan, amma yana da kyau hakan ne a bincika din eh kara ka ayi kokari yaje, saboda ka muna fatan kawai Allah ya sa a dace zuriya, kuma Allah ya ba su zuriya masu basira, in har Allah ya sa suka fahimci juna suka yi aure Allah ya ba su zuriya masu basira, saboda mun ga hankalin sa ya karkata zuwa ga basira, Allah ya ba su zuriya masu basira masu haddace alqur'ani, mun ma gaba da haka Allah ya sa haka. Yawwa wallahi ta'ala alam, kaga wannan ya nuna tunda mutane suka ce amin din nan kawai ka je insha Allah ta'ala. Yawwa azkar za ka same su nau'i da yawa a bayan salloli na farilla ko kuma wasu lokutan hakan nan, za ka samu an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan ce kaza, sai ka samu wani gurin ma kuma kaza, wani gurin ma kaza, to irin wannan suna da yawa, wasu ila in mutum ya zauna zai yi su gaba daya yakan iya samun dawainiya ko kuma yana da wasu lokuta yana da wasu dawainiya a gabansa wanda zai je, saboda almuhimu ana so dai mutum ya zamanto yayi azkar, musamman akwai keɓaɓɓu waɗanda sun dace a ce mutum ya yi su, wanda yawanci ba sa cin lokaci, yawanci da asuba
da kuma bayan magariba ne ma aka fi samun azkar masu tsayi wanda suka fi ɗaukar lokaci, kuma wannan lokacin da bayan ka lura da su to dama mai mutum zai yi in ba azkar in ba da asuba da mai kwana kawai sai ka tashi ba azkar. Dama abin da kai da kai bacci ka tashi kai sa'a Allah ya dawo da ranka, kai da kai bacci ba ka san duk abin da ake a duniya ba, kai sa'a Allah ya dawo da ranka in ba azkar wani ya kamata kai dai bayan ka yi sallah. Sannan kai sa'a ka ini duk ribibin da ake, ba a yi accident din mota da kai ba, ba a yi na mashin da kai ba, ba ka rasa abinci ba, har ka ini ka kai magariba rana ta faɗi kana nan a raye, in ba azkar ba me ya kamata kai? To shi yasa akwai hikima cikin safiya da maraice, saboda haka irin wannan azkar din sai a yi rinka yin su haka nan bayan sauran sallolin. Amma maganar da yake ta cewa ɗaga hannu ɗaga hannu, wannan ba mu san a ina ya karanto shi, wallahu ta'ala a'lam. Bayan sallan, saboda ya keɓe maganar da bayan sallan farilla, yawa wallahu ta'ala a'lam. Amma akwai ɗaga hannu wajen yin addu'o'i, amma da kamar yadda yake da bayan sallan farilla shi ne ba mu san inda ya samu ɗaga hannu bayan sallan farilla ɗin ba, wallahu a'lam. Kaga daɗin irin wannan tafsiri kenan na Ramadan, kowa akwai shi. Saboda haka kaga wannan alkhairi ba don Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muna cikin wannan watan ba, daga jin wannan mai tambayan da za ka gan shi za ku gaisa da shi kuna tafiya, akwai buƙatar shawarwari ko ba haka ba? Saboda amma ba don Ramadan ba, ai da ba za mu same shi a nan ba maƙila. To amma da muka same shi a nan kaga abun farin ciki, daga jin tambayar ka san cewa kai akwai university da wani abu daban a jiki. Saboda haka yana cikin tashinsa ne, wayaye kawai shi kenan sai ya samu kansa irin abin da ya faɗa a cikin takardarsa. Kaga wannan dama yana da kyau mu rinka ganin sa nan, sai ka dan mu ce ma ya rinka zuwa gaba gaba kar don yaje gara kar mu gara mu gani. Saboda haka gaskiya iya gaskiya kowa kuma iya gaskiya sai yake bada kuma kowa damuwar sai yake kawo. Shi yanzu wannan ita ce damuwar sa, wani kuma daga jin tunda yake sai na ji wani yayi tsaki shi yana ga ba damuwa bace, to wallahi damuwa ce kuma damuwar sa ce kuma ya tantanta, kuma wallahi Allah ya sa a dace. Saboda haka wannan tambaya tana da kyau sosai, sai dai bai kamata mutum kuma ya rinka zurfafawa waya garin waya da wata kuma har aje ga irin wannan yanayi waya kadai. To yanzu wannan waya san me yake kallo kenan in ya je kasuwa ko in ya zo university, eh? Wallahu ta'ala alam. Ba mu sa a university me yake kallo, kalle-kallen sa ya yi yawa don daga waya ma ga abin da ya faɗa. Saboda haka a mai da hankali a ringa karatu kuma a ringa yin azumi in ba a samu daman yin aure ba, da an samu dama kuma a yi aure. Kai aure kawai ba sai ka yi waya ba, ya za ka yi waya ka ringa samun kanka haka? To ka yi aure mana, in ka yi aure ba sai ka yi waya ba. Azumin sa kuma Allah ya sa Allah ya karɓa mana azumin. In mutum ya yi manzi yana azumi da rana, menene hukuncinsa? Azumin sa ya kare idan har shi ya tada sha'awa. In mutum shi ya tayar wa kansa sha'awa har manzi ya fito, magana mai ƙarfi a gurin mafi yawan malamai, in dai manzi ya fito shi ya tayar wa kansa sha'awa saboda ko tunani ya tasawwara wani abu, ya tunani ko kuma kaman irin na wannan bawan Allah, shi kuma ya buga waya, shi ya buga ko ita ta bugo da ya kamata ma mu tambaye shi, amma dai mun bari yanzu a dauka ma bugo masa akai. Ai da dai shi kawai ya ga abun shi yana azumi kuma ga yadda yake, to sai ya abuna dole sai a cikin takardar ta kuma yace ba fa sha'awar wannan macen yayi ba. Tunda ka tura tambaya kan ka bari kawai mana mu yi mu ci gaba da bayani. Ai sai ka bari kawai mu ci gaba da bayani. Saboda haka in mutum ya tayar wa kansa sha'awa ta hanyar ko tunani ko ta hanyar jin maganar wata ko ta waya ne ko kuma a fili ne, yayi ta tunanin wasu abubuwa ya saka wa ransa har yayi zubar da mari, wannan azumin sa ya baci, zai rama daya bayan azumi. Yawa, tunda ya ce mazi ne to mu bashi a mazi ne, ba za mu faɗi hukuncin wani abu wanda ba mazi ba, iyanan muka tsaya wallahu a'lam. Yawanci mu a nan Najeriya, musamman a arewa, hukuncinmu ga mutum shi ne daina bin sallah. Wannan yana daga cikin al'ada ne, wannan mentality mu ne a nan, cewa a ni ba zan bi shi sallah ba. Me ya faru? Kawai wai muna zaune a can, shi kenan kawai ya zo yana ta wani abu ne da girman kansa, ya zo ya koye mu. Ko kuma ya je kawai shi kenan, ba da shi ake abu, kawai shi kenan sakamakon wannan, in ya zo masallaci in aka ce wancan ya wuce sallah, shi kenan ya daina bin sa sallah. Wai saboda sun yi kusuma, ko kuma ya kore su a dakali, ko kuma abunan ya aika shi ya je yi masa kaza sai bai je ba, kamar na zo misali ya aika shi da ya yi waya sai kuma ya aika shi ya ce ya je abunan, ko kuma da ya gani aka ce masa ya je sai ya aika shi, to shi kuma sai bai je ba, ko kuma bai je a kan lokaci ba, shi kenan kawai ya daina bin sa sallah. Wannan shi ne al'adarmu a nan, duk abinda mutum ya yi an daina bin sa sallah, wannan kuskure ne. Ba a hukunci ya rukuni daga cikin rukunin musulunci, ɗaya daga cikin rukunin musulunci biyar, kawai kullum shi ne hukuncin. Na daina masa sallama, na daina bin sa sallah, na daina masa sallama, na daina bin sa sallah. Wannan ƙauyancin addini ne wallahi. Ba a gane addini ba, abincin shi ba. Yawanci ya hukunci mu kawai duk abin da ya faru a tsakaninmu shi kenan kawai a daina bin sa sallah. Kuma in yaba abu mai daɗi, kuma jiya baka bin sa sallah, yau kuma kana bin sa sallah, me ya hana jiya ka bin sa sallah, me ya kawo yau kake bin sa sallah? Duk gashi nan muna gani ana yi, wani baya bin wani sallah jiya, yau kuma ba gaira ba dalili ya dawo yana bin sa sallah, to me ya hana sallar jiya, kuma me yasa sallar ta zama yau kuma karɓaɓɓiya? Ƙauyanci, ba za mu ce jahilci ba, ƙauyanci. Ka san akwai ƙauyancin addini, to wannan shine gaskiya mu ji tsoron Allah. Mu jami'in mutane hukunci a kan al'amarin addini, a azamu shai ba da shahadatai shine sallah har a ranar tashin alkiyama. Amma daga mutum ya ɗanyi abu kaɗan shi kenan ba za a bi sallah ba. Me ya hukuncin bin mai taka wando sallah? Amma da ka ce me ya hukuncin taka wando, wannan saɓawa sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani mai tsanani kar mutum ya je taka wandonsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam wani yake cewa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar, sakamakon sa wuta in dai wandon mutum ko abun da ya sa irin wanda mutanen Asia suke sawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan abu, ya fi yawan sashi akan yanda ya sa wando. To in mutum ya taka wannan har su ga kasa, mata ne aka ce su taka ko da zai ja kasa, in ya taka najasa, in ya ja najasa, kasar da ba ta da najasa in ya ja ta tsarkake najasa, in dai mata ne. To bai kamata a ce maganar bin sallah ba, amma dai taka wando wannan haramun ne. Taka wando ya sauka domin karo ne da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk yadin da zaka dinka a daga shi daga idon sawunka, wannan shine abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Zaka hukuncin sa da wannan shine, amma maganar bin sallah kuma ya take wando, wannan kuma shi kuma daban. Wallahu ta'ala a'lam. Idan aka haɗa sallah ko don hadiri ko don laka, saboda an yi wani zuwa-zu, akwai laka ko kuma akwai hadiri ko kuma ana cikin yin ruwa ko kuma ko akwai duhu, duka wa'innan kowane ɗaya daga cikinsu yana iya sa a haɗa sallah. Sai aka sauko da isha zuwa lokacin magariba, aka yi jam'u taqdim kenan. To idan an yi idan da magariba aka tashi aka yi isha, a wannan lokaci bai dace ba mutane su zauna suna ta wasu surutai. Amma in ruwa ne ya tare suka ci gaba da zama a masallacin suna jira ruwa ya sauƙaƙa, sannan su tashi su fita, wannan babu laifi. amma hatta ko da meeting ne wasu malamai suna gani in dai ko da wata tattaunawa ne da za a hanzana yi ko kuma daukan karatu in har za a iya zuwa a zama a yi daukan karatu a tafi to an kawo hikiman cikin hada sallah ne hikiman hada sallah shine mutane za su sha dawainiya wajen ga alaka ko ga hadiri ko ga ruwa mutum yayi sallah magariba ya fice je gida ya sake dawowa masallaci kuma ana ruwa to sai mutane su zauna suna yin karatu ko kuma suna yin wasu abubuwa a haka idan an hada sallah to ana so in an gama sallah din kawai sai kowa ya tafi gidansa shikenan babu fitowa hira babu fitowa wasu abubuwa da sauran wasu abubuwa duka wa'innan sai kuma in Allah ya kai mu gobe shafari da wuri ko kuma witri ba za a yi shi a wannan lokacin ba domin lokacin isha din bai yi ba magariba bai abin nan shafaki ma bai yi ba a wannan lokacin to zaka zai jira sai can dare yana gidansa shikenan kawai sai ya witri idan lokacin sai yi wallahi ta'ala a'lam tambayar da aka ansa yanzu wasu malamai suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha amadakum bi salatin hiya khairun min humri ni'am wa ja'alaha ma baina salati al-isha ko kuma ba'da salati al-isha ila salati al-maghrib ay ila salati subh sai suka ce to tunda an riga an yi sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce Allah ya karfafe ku da wata sallah ya sani ai wato wanda tafi jajaye raquma daraja a gurin ku sannan ya sanya ta bayan sallar isha sai suka ce to ko da an yi jami'in ne an gabato da shi akai sallar isha din to don an yi witri babu laifi wallahi ta'ala a'lam amma dai magana da mafi yawa suka ce akai shine jira har sai lokacin witrin yayi amma ku rawaitar magana din wallahi ta'ala a'lam tare da wancan hujja dukkan wa'annan bayin Allah da suka tulo su dai bukatan bayin Allah su tsaya su da addu'o'i da marasa lafiya da wa'inda suke neman kasuwa akan harkar abin da suka sa a cikin kasuwanci suke son Allah ya kawo musu ciniki da waɗanda suke za su tafi neman aiki da wa'inda suke karatu da cikin ƙasa da waje da ko'ina da irin nau'o'in karatu din da ake da wanda suka yi jarabawa da wanda suke cikin yajin aiki suna bukatan Allah ta a samu a dawo su samu su kari ta abun da suka sa a gaba muna fatan duk kowa Allah ya bashi nasara cikin abun da da wanda aka ba su mata suna abuna yana shirye-shirye muna fatan Allah ya bashi nasara wanda suke neman aure Allah ya ba su mata na kware in mata ne Allah ya ba su maza na kware Allah kuma ya sa a dace dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi duk abun da muke tunanin sonsa ko muke sonsa ko muke sha'awarsa amma ba alkhairi bane gare mu Allah ya kawar da shi daga gare mu in kuwa abin da muke tunani ne alkhairi ne gare mu amma kamar zai fi karfin mu Allah ka kawo mana shi cikin sauki duk abin da zai zama to alkhairi a rayuwar kowa a cikin mu Allah ya bashi Allah kuma ya hada shi da shi abin da zai zama sharri Allah ya nesanta mu daga shi iyayen mu Allah ya gafarta musu kurakuren su wanda ya turo mahaifiyarsa ta rasu lokaci da ya gabata muna fatan Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta wa iyayen mu baki daya Allah ya yafe musu kurakuren su Allah ya sa suna daga cikin da mu da su wanda aka yanta a wannan rana mai albarka duniyar mu Allah ya sa muna daga cikin yantattu da iyalan mu baki daya Allah ya hada mu cikin aljannar firdaus Allah ya kare mu daga saba masa da ganganci kurakuren da muke mu Allah ya yafe mana su
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نجعلك في نفور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ثبت أقدامنا على الإسلام والإيمان اللهم إن أحييتنا فأحينا في الإيمان وإن أمتنا يا رب العالمين فأمتنا يا رب العالمين ونحن نشهد أنه لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نجعلك في نفور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم عاتب رقابنا من النار في هذا الشهر المبارك وعاتب رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.